Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 12 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A Jamhuriyar Niger kuma ana iya jimta tashar mu ta VOA Africa Zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. Baba Yakub makiri ne tare da Lada Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar cibiyar da ke aikin tiyata masu lalurar hitsari da ke asibitin Jankwano a Jos ta yi nasarar warkar da mata sama da 10,000. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirinsa na da rashin ta yi. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Najeriya da kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. A yau Litinin ne, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai sauka a Najeriya a cigaba da rangadin da yake yi na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Jiya Lahadi, sakataren Tillerson ya cigaba da ziyarar da yake yi a ƙasar Kenya bayan da ya soke wasu ayyukan da zai yi a can kwana guda kafin nan saboda an ce baya jin daɗi. Tillerson ya ajiye furen kallo a ginin ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, a wajen wani bikin karrama waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji rauni a harin bom da aka kai kan ofishin shekaru 20 da suka gabata. Daga cikin waɗanda suka kubuta daga wancan harin suka kuma samu halartar taron karramawan ta jiya, akwai Josh Okindo wanda ya ci gaba da yin aiki a ofishin jakadancin na Amurka duk da cewa dukkan kafafunsa guda biyu sun kare a lokacin tashin bom ɗin. Okindo, wanda ya samu lamban yabo ta gol domin nuna ƙwazonsa a ranar da wannan abin ya faru, yana aiki ne a lokacin da wannan lamari ya faru. Yayin da aka kiraya kimanin kashi 70 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa a Saliyo, babban jami'ar hamayya ta ƙasar ke kan gaba da 'yan rata ƙarama. Amma a yayin da aka fara ganin alamun cewa babu wata jami'ar da za ta iya lashe zaben kai tsaye, 'yan takarar sun fara zawarcin waɗansu da za su yi ƙawance da su idan har ta kama sai an gudanar da zagaye na biyu na zaben fitar da gwani. Dan takarar jami'ar Sierra Leone Party SLPP General Julius Maada Bio mai ritaya yana da kashi 43.3 cikin 100 na kuri'un da aka kiraya, yayin da dan takarar jami'ar All People's Congress mai mulkin kasar kuma tsohon ministan harkokin waje Samura Kamara yake da kashi 42.6 cikin 100. Dan takarar dai na bukatar samun kashi 55 ne cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada kafin ya lashe zaben a zagayen farko. Mutane fiye da miliyan 3 ne suka rajista shiga zaben na ranar Laraba, wanda yana ɗaya daga cikin zabukan da aka fi rasa sanin gwanin a cikinsa a tarihin wannan ƙasa da ke Afirka ta Yamma. Shugaban ƙasa mai barin gado Ernest Bai Koroma na jami'ar APC zai sauka ne daga kan karagar mulki bayan kammala wa'adin mulkinsa na biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mahukunta na nan Amurka sun lashe takobi jiya Lahadi cewa babu wani sassauci da za a yi wa Koriya ta Arewa kafin taron kolin da ake sa ran a yi tsakanin shugaba Donald Trump na Amurka da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa. Maimako ma za a ci gaba da matsa masa lamba ne. Daraktan hukumar leken asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo ya faɗa a shirin talabijin na Fox News Sunday a jiya Lahadi cewa babu wani sassaucin da za a yi wa Koriya ta Arewa a yayin da ake wannan tattaunawa. Pompeo ya ce tilas ne shugaban na Koriya ta Arewa ya bar mu ci gaba da gudanar da ayyukan da sojojinmu suke bukata tare da Koriya ta Kudu. Sannan ya tabbatar da cewa za a yi tattaunawa a kan batun raba sojojinsa da makaman nukiliya. Mai magana da yawun fadar White House Jar Shah ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa shugaba Trump ya ƙi rungumar manufofin da suka kasa aiki a shekarun baya, wato yadda Amurka ke nuna sassauci a lokacin tattaunawa kafin a cimma komai. Ya ce manufarmu ita ce matsin lamba daga ƙawayenmu a faɗin duniya, matsin lamba daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma matsin lamba daga ƙasar China. Ya ƙara da cewa waɗannan matakan sun sauya ma shugaba Kim Jong-un tunani da tabi'u. kuma suna fata irin wannan matsin lamba wanda ba za a sassauto ba da shi ba zai sa kasar ta Koriya ta Arewa ta sassauta da fi'unta. Majalisar Dokokin Kasar China ta jefa kuri'a jiya Lahadi wadda ta soke kayyade wa'adin da shugaban kasa zai iya yi akan karagar mulki. Wannan yana nufin kenan shugaba Xi Jinping zai iya ci gaba da mulki har sai ranar da ya gaji ya aje ya sauka. Ba don wannan sabon dokar ba, wa'adin Xi zai kare ne a shekarar 2023. Amma masu kula da al'amuran yau da kullun na cewa ba mamaki shugaban ya ci gaba da mulkin kasar. Yin gyara ga tsarin mulkin kasar da aka tabbatar jiya Lahadi zai baiwa shugaba Xi cimma manufarsa a siyasance, wanda wannan shine shugaban China na farko da ya samu irin wannan damar tun bayan shugaban na farko Mao Zedong.
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, cibiyar da ke aikin tiyatar masu lalurar yoyon fitsari a asibitin Jankwano a Jos ta yi nasarar wakar da mata sama da 10,400 masu fama da wannan ciwon na fitsari. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Cibiyar da ke aikin tiyata wa masu lalurar yoyon fitsari da ke asibitin Jankwano a nan jihar Plateau ta gudanar da bikin sallama wa waɗanda ta yi wa aiki suka kuma warke daga cutar. Bikin da ake gudanarwa kowace shekara yakan tattaro kan matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari kuma aka musu aiki suka kuma warke don ƙarfafa junansu da faɗakar da duk wacce ta kamu da cutar da cewa cuta ce da ke warkewa kuma suna gudanar da aikin kyauta ne.
Nice Usain Ahmad Masu da karamar hukumar Ungwango. Tsari shekara 35 nake tare da shi. Suka rungume ni suka kuma yi min aiki ba wulakanci. Sai tsari ya dauke ya nagode.
Ni ne Hannatu Muhammad. Tunda yayin tsari ya zame ni shekara 2 ne. Allah ya kawo ni a cikin kwata. Yau an yi min aiki. Ya yi kyau. Laraba kyare. Lokacin da na samu wannan yoyon fitsari, mama mai gidana ma ta ce wai ta gaji da ni. Sai mama na ta zo ta same ni ina fama, sai ta doke ni ta kai gidan iyayena. To na gode wa Allah da na zo nan a Jankwano. Ya rabu sosai na, sai na ci gaba da koyon sana'a, na koyon tinki da saka.
Suna na Justina Sunday. Da wani na suna kini mutane garin mu in sun gani da wani yoyon fitsari suna ta guduwa na kamar za su jefe ni da dutse. Ta yi min aiki yoyon fitsari ya saya.
Wasu mata kenan da suka warke daga cutar yoyon fitsari a cibiyar da ke asibitin Jankwano. Likitan da ke kula da cibiyar Sunday Langman ya ce cibiyar ita ce ɗaya tilo da ke tara mata masu lalurar da yawa a duk faɗin duniya. Dr. Langman ya ce cibiyar ta yi nasarar gudanar da aiki wa mata masu yoyon fitsari fiye da 10,400.
Ya kamata hukumomi daban-daban su taimaka mana domin a wannan wajen aikin yoyon fitsari shine wurin da muna tara mata kowane shekara wanda sun fi yawa a cikin duniya wanda sun sha wahala da yoyon fitsarin nan. To gaskiya mukan taimaka musu ta wajen aikin fiɗa, amma bamu da isasshen kuɗi da taimako wanda za mu taimaka musu sake gina kaman jari wanda zai taimake su su lura da kansu har ma su iya biyan kuɗin asibiti idan ciki ya sake zuwa. A shekaran da ya shige mun yi ma mata har 451 aiki a wannan wurin. Yawancin kuɗin kuma ya fito daga wajen Fistula Foundation na California USA. Muna so mu gode musu kwarai da gaske.
Director da ke aikin mission wanda cibiyar ke ƙarƙashinsa Tom Jesron ya yaba ne da gudunmawan kuɗaɗe da ƙungiyoyi musamman na ƙasashen waje ke bayarwa wajen ci gaban taimakon matan da ke yoyon fitsari.
There are many people around the world who are praying for you before you come here, while you are here, and even after you leave.
Mr. Jesron ya ce, akwai mutane da yawa a faɗin duniya da ke muku addu'a kafin ku zo nan, lokacin da kuke nan da ma bayan kun tafi daga nan. Ya kuma jaddada wa matan cewa ƙaunar Yesu Almasihu ne ya sa suke ba da taimakon. Cibiyar ta kuma rarraba kekunan ɗinki da na saƙa da kuɗaɗe wa matan da suka warke daga cutar don su inganta rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla, a gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙa da ke zuwa.
rufe ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne wani nan banda sana baba ne hannu sauka da dindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne wani nan banda sana baba ne hannu sauka da dindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya na so a ce na university ta kaduna komai na yayi quality in zama doctor ga gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security
to madalla a gaida na za yaro zamani wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 10 kusan 13 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma babu sa shashanci ba kana babu sa sakarci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka
da rashin dai akan bar araha ko shakka babu Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da wani sabon shirin jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yan makonin da suka gabata shirin ya tattauna da Dr. Lawaya Yahya Habib na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano akan shirin babban bankin Najeriya na takaita tsabar kudin da ake kasuwanci da su a kasar a wancan lokacin ga kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa akan sabon shirin na babban banki
nasarar aikin banki da ya zama ya gane ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi wanda ba sai ka ganshi ba a rika yin sa ta cinikayya da sadarwa da mimmiƙa kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abinda ake kira cash ba wanda shi ake kira cashless policy a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abinda ake kira security of funds transfer wato akwai abinda ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya ya rage yawan barayi ya rage yawan satar kuɗi ya rage abubuwa da yawa to amma nasarar su su a wannan kasashen da suka ci gaba akwai abinda ake kira optimal banking environment wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da sako na ƙasar da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala wannan nasarar ita ta sa kasashen da suka ci gaba wato industrial countries suka yi nasara wajen wannan
To a ci gaba da tabbatar da cewa masu sauraron mu sun fahimtu, yau shirin ya sake gayyato masanin tattalin arziki wanda shi ma ana hada-hadar kasuwanci da shi, wato Malam Shehu Aliyu, ya ƙara faɗakar da mu. Wannan shirin takaita yin amfani da tsabar kuɗi da babban bankin Najeriya ya fito da shi. Shin menene alfanu ko illarsa?
Wato shi kuɗi tun da aka fara mu'amala da takardun kuɗi, to takardun kuɗi ba na mutum bane, na tattalin arziki ne. Sannan kuma dole ne hukumomin da suke samar da kuɗaɗen nan su bi dokokin kuɗin da kuma ci gaban da kuɗin ya samu. To takaita zirga-zirgar kuɗi ko abin da ake ce ma cashless, wato a takaita a zirga-zirga da su, wato alfanunsu shi ne kuɗaɗen in suna yawan zirga-zirga suna lalacewa, saboda kowane irin kuɗi aka kera shi akwai iya mutanen da ake tunanin ya kamata ya je wurinsu. Misali sai a ce takardar naira 500, takardar naira 500 ana tunanin akalla mutum 4,000 ta tashi a hannun wannan, ta je ta biya bukata a hannun wancan, har ta je wurin mutum 4,000. To zuwa wurin mutum 4,000 nan za ka iska cewa za ta je wajen mai kazani, za ta je wurin mai hankali, za ta je wajen mahaukaci, za ta faɗi ƙasa. To waɗannan zirga-zirgar da take yi lokacin da aka ɗiban mata, wato velocity ɗin da ya kamata kuɗin ta tafi, sai ta lalace. To idan ta lalace ta sake zama matsala ma tattalin arziki, saboda shi kuɗi banda kuɗin da ake warewa wajen buga shi, akwai kuma kuɗaɗen da ake warewa wajen lalata shi, tunda ba wani abu ne da zaka kwashe shi ka zubar a bola kai ka kona ba, wato mutilated currency. To kaga a kuɗin yinsa akwai lokacin yinsa a yisa da kuɗi da yawa, lokacin kuma da ya lalace a yisa da kuɗi da yawa. To kaga dole a kula da shi kuɗin shi kanshi. Amma wurin kula da kuɗin banda hukumomin kuɗi, to akwai kuma ɗabi'un mutane, shi ne aka samar da dokoki na zirga-zirgar kuɗin da kuma yanda in ya zo wajen ka abin da za ka yi da shi. Amma to kaga na ɗaya kenan. Na biyu kuma ana buƙatan wato duka kuɗin da aka yi da naira da kwandaloli su yi amfani. To in ka kula a cikin tattalin arzikin Najeriya, naira ɗin kawai take amfani, kwandalolin ba sa amfani a hannun mutane.
Yawwa, me yasa haka?
Idan aka takaita, abin da yasa wato shine hakuwan farashi ya cinye su a wajen mu'amala, saboda ba canjin su, ba ƙananan kuɗaɗen. Misali kana neman naira 2, to a ina zaka samu naira 2 a hannun wane, tunda mutane a ɗabi'ance sun koma ba sa son waɗannan kwandalolin, tunda ba su da wani value, ba su da wani muhimmanci a hannun su. To amma idan aka koma ana amfani da su, misali a point of sale POS machine, wanda shine dokokin takaita zirga-zirgar kuɗin, za ka iya cewa an kai kasuwanci na naira 20,000 da 5 da sule 10, duka kuɗin sai ka biya, ba za a cuce ka ba, kai ma ba za ka cuci wanda ka siya ba. Amma in ka fito wajen inda ba amfani da waɗannan mashin, za ka iske cewa idan kai kasuwancin, to ko dai kai ga haƙuri da wasu kuɗi wanda yake naka ne, ko kuma shi wancan da kai kasuwanci shi kuma ya haƙura, ko kuma a tilasta maka wato ka yi wani abun da baka shirya ba da kuɗin. To kaga alfanu na biyu kenan. Alfanu na uku kuma shine duk inda aka taƙaita wannan zirga-zirgar kuɗi, to kai kanka an samu maka da security na kuɗinka, saboda inda za ka yi misali ka ɗauki kuɗi ka yawo da shi ya faɗi ya zube, to idan kana riƙe ne da kati wanda za ka yi ta banki ne ko ta wani abu da aka samar, za ka iya cewa kuɗinka na nan, ko ya faɗi za ka iya komawa ka karɓi katin ka ci gaba da shi, kaga kai ma an tsare ka. Haka kuma akwai alfanu wanda yake taimaka ma wato efficiency, sauri na samun canji, sauri na samun canji. Za ka iya cewa za a yi kasuwanci, ko ɗan mai mashin ya ɗauki mutum da ya zo ya ce mishi naira 120, sai a nemi naira 380 a rasa, sai an ta yawo ana neman canji. To irin waɗannan abubuwan shi wurin taƙaita zirga-zirga da kuɗin nan yana taimakon kuɗin. Sannan kuma gwamnati za ta ci a muhimmanci na a tattalin arziki shine ita gwamnati za ta san yawan kuɗin da ake zirga-zirga da shi a kowane lokaci aka yi buƙata, a madadin in kuɗin na ta zirga-zirga, saboda al'umma ta kasu kashi huɗu ne. Akwai financial literacy, wato waɗanda suke da ilimi na kuɗi ɗin kanshi, akwai kuma financial illiterate waɗanda ba su ma da ilimin kuɗin, ba su ma san amfanin kuɗin ba, kawai suna neman shi ne domin wata tunani nasu su kare. Sannan kuma akwai business literate, wato wanda suke kasuwanci da kuɗin suka san amfanin shi, waɗannan kuma su ne ƴan kasuwa waɗanda suke practical. Akwai kuma business illiterate wanda ba su ma san amfanin kuɗin ba, in yanzu ka ba su miliyan 10 to za su koma cikin gida ne su haƙa rai su ije miliyan 10 nan saboda ba su san abin da za su yi da shi ba. To idan gwamnati ta kawo wannan tsari, gwamnati za ta kiyaye kuɗinta, sannan za ta san abin da ya kamata, yawan kuɗin da ya kamata ta samar, da yawan kuɗin da bai kamata ta samar ba lokaci-lokaci. Sannan kuma zai taimaka ma wato su kansu bankuna waɗanda suke iya arar da kuɗi, su da kuɗi za su zauna a cikin bankuna na wani lokaci madadin su ta zama a wajen tattalin arzikin ƙasa.
Malami Shehu, duk kana na fahimta cewa duk waɗannan alfanu ne, amma kuma shin ƙasar yadda mutanen ƙasar kamar mutanen karkara, ta yaya wannan zai zama alfanu wurin su, su da suke ba su san ma ba su san kati ba na kuɗi?
Eh, wato shi da yana karkata maka mutanen, wato kaman financial illiterate kenan. Waɗanda na ɗaya ma ba su da banki,
kuma
banki ma ba su da shi.
To kuma ka san irin wannan shiri, dole a ce akwai wasu tsare-tsare da aka yi da dokoki, akwai su a nan a ƙasar da za su kare wannan?
Gaskiya ko da fara shirin akwai matsaloli da suka taso, wanda ba ma mutanen karkara ne kawai za su suka zama matsala ba, hadda mutanen da ke cikin gari. Saboda in ka kula, ai abu ne wanda aka tsara da shi a manhaja ta computer, wanda lokaci-lokaci ana samun matsala, sai ka je kai kasuwanci kai kanka da kake da ilimin, ka miƙa katinka a cire maka kuɗi, su kuɗin ya shiga a wurinsu amma kai bai fita wurinka ba, su kuma ba su gani ba. To ana samun irin waɗannan. To amma shi a matsalan a dokokin da ya kamata, gwamnati ne ya kamata ta kalli waɗannan kashe-kashe na mutane na ɗaya kenan, sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan. Amma duk abin da ke faruwa a duniya, musamman ku a nan Amurka, ai kun fi kowa cin moriyar wannan tsari na cashless, tunda duka abubuwan da ake yi, ko kasuwa za ka shiga za ka tafi da katinka na credit card ka je ka yi kasuwancinka ka tafi, daga karkara ma za ka zo birni ka yi ka koma saboda ilimi. To amma a cikin ƙasarmu akwai matsaloli, amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba, saboda tsare-tsaren wasu abubuwa ne waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna. To tunda suna mu'amala da banki, dole ka je kai kasuwancinka a banki.
Jama'a, anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba da fatan za ku kasance da mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman baƙonmu na yau Malam Shehu Aliyu da Solomon Abu da Cuba Hero Dedone da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya.
To madalla a gaida Salo Garba, yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridar namu na yau ne da jaridar The Vanguard. A daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ƙarin kudin haraji akan kayayyakin barasa da kuma na taba sigari. A cewar jaridar The Vanguard, ministan kudin Najeriya Mrs. Kemi Adeosun ta ce ta ba da wannan sanarwa a ranar Lahadin nan, inda ta ce harajin zai fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Yuni na wannan shekara da muke ciki, kuma za a biya kudaden harajin ne da aka yi ƙari a cikin shekaru biyu, wato daga wannan shekara da muke ciki zuwa shekara ta 2020. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma da ta ruwaito cewa yanzu haka rundunar sojan Najeriya na fuskantar matsaloli wajen lalata irin bama-baman haɗin cikin gida da 'yan gungiyar Boko Haram suka bizne a sassa daban-daban na yankin arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar dai ta ruwaito babban kwamandan rundunar injiniyoyin sojojin Najeriya, Manjo General John Amulu, na cewa ana fuskantar fuskantar matsala wajen lalata irin wayannan babababai da ɗan kugiyar Boko Haram suka bi ne a sassa daban-daban na arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai ya ce rundunar injiniyoyi na sojan Najeriya na iya bakin kokarinta na ganin ta tarwatsa irin wayannan babababai da aka bi ne a sassa daban-daban na yankin. Ita kuwa jaridar The Nation ta ruwaito ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ne yana ƙaryata labaran ƙarya da ya ce ana bazawa a kafofin sadarwar zamani domin bata gwamnatin Muhammadu Buhari. A wani taro da ministan ya gudanar da 'yan Najeriya a ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Berlin na Jamus, jaridar ta ruwaito ministan Lai Muhammad na musanta irin rahotannin ƙarya da ya ce ana bazawa ta kafofin sadarwar zamani domin da ya azubar da mutuncin gwamnatin Muhammadu Buhari duk kuwa da irin kokarin da gwamnatin ke yi na dawo da doka da oda da kuma bukatar tattalin arziki da demokradiyya a Najeriya. Karin harajin filaye da gidaje bai da nasaba da zaben shekara ta 2019, wannan dai na daya daga cikin manyan labaran jaridar Disje. Jaridar ta ce gwamnatin jihar Lagos ta musanta rahotannin da ake bazawa cewa karin harajin filaye da gidaje da ta yi a kwanan nan na nasaba ne da kokarin da gwamnatin ke yi na samun kuɗaɗe domin gudanar da zaben shekara mai zuwa. Jaridar Disje ta rawaito kwamishinan labarai na jihar na cewa karin na da nasaba ne da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na kara gina makarantu, hanyoyi da kuma gina al'umma. A ƙarshe sai jaridar Leadership da ta rawaito wani labari mai nasaba da kishi da ta ce wata matan aure ta kona gidan mijinta a birnin Kebbi sakamakon yunkurin da mijinta ya yi na yi mata kishiya. Jaridar Leadership ta rawaito cewa ita wannan mata mai suna Zainab ta kona gidan mijin nata ne mai suna Yunusa, bayan da ta samu labarin cewa a mako mai zuwa ne zai mata kishiya, kuma wannan kishi kumallon matan ne ya sa uwar gida ta banka wa gidan mijin nata wuta, kamar yadda jaridar Leadership ta ruwaito. Da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu. Babangida Ibrahim Murya, Amurka daga Lagos.
Kuma da Allah a gaida Babangida Ibrahim. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Hausa sunana Muhammad Ali babbar wannan mashi zuluki dan nan ne ga Allah biyo ina son ku isar min da sakona zuwa ga mai girman shugaban kasa da game da kongilar da ya ba su a daga kwanta gore zuwa makira magana ta fi sabilillahi aikin nan wallahi ba za su ba su kin ko mota daya babu ko to ne irin aiki ne wanda ake yi a samu a hanyar nan haka duka shirin da za a yi miki da ƙarya hoton da za a ba shi na hanya da duk wani shiri za su ce ƙarya ce ya rara ce wallahi iya karan kuma da muke nan komai ya aiba a hanyar ba. Wani gane yana zuwani sai da takara kuma kira ga gwamnatin Saudiya su tuna buɗe kafafen sinima da su zai sa a samu kuɗin su za a ƙasar Saudiya ba. Su nemi kuɗi ta hanyar halatu ne mai a kasar shi ne mai hala. Wani gane yana zuwani ne sai da takara ku huta lafiya Amurka.
To madalla yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai a takaice.
A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai sauka a Najeriya a ci gaba da rangadin da yake na wasu kasashe a nahiyar Afirka. Jiya Lahadi, sakatare Tillerson ya ci gaba da ziyarar da yake a kasar Kenya bayan da ya soke wasu ayyukan da zai yi a can kwana guda kafin nan saboda an ce bai jin daɗi. Tillerson ya ajiye furen kallo a ginin ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a wajen wani bikin karrama waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji marauni a harin bom da aka kai a ofishin shekaru 20 da suka gabata. A yayin da aka kidaya kimanin kashi 70 daga cikin 100 na kur'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa a Salihu, babban jam'iyyar hamayya ta ƙasar ke kan gaba da 'yan ƙaramar rata. Amma a yayin da aka fara ganin alamun cewa babu wata jam'iyyar da za ta iya lashe zaben kai tsaye, 'yan takara sun fara zawarcin waɗanda za su yi ƙawance da su. Idan har ta kama sai an gudanar da zagaye na biyu na zaben fitar da gwani. Dan takarar jam'iyyar Sierra Leone Party SLPP Julius Maada mai ritaya yana da kashi 43.3 cikin 100.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi. Sai kuma cadar da asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Malam Ibrahim Ayewa da ya taimaka muka gabatar da shirin. Sai wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin John Ellison. Baba Yakubu Makeri ne yake sallama da ku. Sai anjima.